kamar yadda rahotanni da kuma al'umman na gurin da ke kan iyakar Najeriya da kamar suka tabbatar, wasu mindiga ne da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da jama'a ne suka yi awon gaba da wasu manoma da kuma waɗanda suka je duba dabbobinsu, wanda kawai yanzu ba san inda ake da waɗanda aka sace ba, da yake tabbatar da akwai lamarin. Kakakirin na 'yan sannan jihar Adamawa Dayo Sulaiman Yahaya Guroje ya ce tuni aka baza komar farautar 'yan minigan da suka sace waɗannan mutane.
Suka haɗu da wasu mugun mutane suna ɗauke da bindigogi, inda sai suka ɗibe su gaba ɗaya suka tafi da su. Daga baya sai suka saki mutum ɗaya ya dawo domin irin ya kawo labari ma jama'a a kan ba waɗannan sun an riga an yi garkuwa da su an tafi da su. Shi ne mai girman kwamishina a zage ya ji labari ya ba da umarni a ganin ya shiga can banga domin a shiga dace.
Wannan matsalar ta sace jama'a domin neman kuɗin fansa, yanzu haka mana neman gagarin kundila a Najeriya, lamarin da ya sa hukumomin tsaro haɗa kai da shugabannin ƙungiyoyin sa kai ciki har da na Fulani makiyaya irin su Miyetti Allah da Tafitar Fulako. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke taimakawa, yanzu haka wata sabuwa ta kunno inda 'yan bindigan kan bi wasu shugabannin ƙungiyoyin Fulani har gida suna kashewa, kamar wanda ya faru cikin kwanakin nan inda aka kashe wani fitaccen ɗan sa kai kuma shugaban ƙungiyar Tafitar Fulako na jihar Adamawa Alhaji Abdu Bali Muhammad Jikabuba, da ke zama kakakin ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Adamawan, ya ce duk da kisan da ake wa shugabanninsu, yanzu haka ba wani kulawa da iyalan wanda aka kashe ke samu daga hukumomi, batun da ya ce yanzu haka jikinsu ya soma yin sanyi.
Lallai alal haƙiƙa mu a jihar Adamawa ƙungiyoyin a ƙarƙashin shugabancin da muke jagoranta na Miyetti Allah da Tabital Fulako na jihar Adamawa, gaskiya ba mu ji daɗi ba. Duk a cikin watanni uku nan muna baƙin ciki matuƙa, bisa ga yadda ake ɗaukan rayukan shugabanninmu ɗai-ɗai bisa ɗai-ɗai. Don abun yanzu gaskiya yana so ya kashe mana gwiwa. Kuma duk abubuwan nan da ya faru, wallahi ba matakin tsaro da gwamnati yakan ba mu haɗin kai ko kuma a tsaya a tabbatar an yi bincike domin a samu yanayin wannan abubuwan ko kuma a tabbatar an yi wani abu, ba mu ji daɗi ba.
To ya ko shin ma akwai wani tallafi da ake baiwa iyalan waɗanda ake kashewan? Hai layo dai ga kakakin ƙungiyar ta Miyetti Allah.
Bai babu taimakon da muke samu a hannun gwamnati. Kai hatta sadakan bakwai a samu dai ko dan wani tallafi da gwamnati za ta tallafa ma, ko gwamnatin ƙaramar hukuma ko na gunduma, yadda za a bada taimako ga wa'annan iyalen wa'anda abubuwan nan yake faruwa da su, wallahi babu.
To wai kowane matakai hukumomin tsaro ke ɗauka kan irin barazanar da ake wa 'yan sa kai a yanzu? Har ila yau ga kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa Suleiman Guroje.
Kafan dai aikin ɗan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyi. Sannan kuma ba mu rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo ƙarshen wannan al'amari. Domin tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na ƙwarai da gaskiya da rundunar ta ɗauka, yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin waɗannan abubuwa domin mu tabbatar mun kama su. Na biyu kuma yanzu mun sake ɗaukan wani matakai domin sake tsalo mu zanna da shugabannin ƙungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato ma al'umman jihar Adamawa ƴancinsu ga duk wanda ya yunkuro zai yi musu barazana da rayuwarsu.
Kakakin 'yan sannan jihar Adamawa kenan Suleiman Guroje. Kuma koma da menene yanzu ku an zura ido a gairin matakin da za a ke ɗaukan? Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.